الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a wanda shine yammacin 22 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shekara 1442 wanda ya dace da 9 ga watan October shekara miladiya ta 2020 barkamu da sake saduwa a wannan aji namu na fasul Sheikh Al-Albani al-Usul daga makarantar Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ya gafarta masa inda muke gabatar da karatutuka na ilmomi na usul daga littafin mabambanta a yau insha Allah zamu yi karatu farko daga littafin Ulumul Qur'an al-Karim na Dr. Nuruddin Hijr Allah ya gije gafarta mishi da munasaba wannan bawan Allah Dr. Nuruddin Hijr ya rasu a kwanakin baya a ranar 23 ga watan September da ya gabata Allah ya gije gafarta mishi kimanin wajen wata guda kenan ko sati uku abi kimanin sati biyu na tsammanin ba na manta ba zabil akhsiri 23 ga watan September yau muna 9 ga watan October kaga sati biyu kenan Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta malami ne daga cikin malaman hadisi a rayuwar mazhabin Hanafiya mutumin kasar Halab ne ya rayu a jami'a ta Dimashq an ce an haife shi ne a 1937 kuma yayi PhD tun yayi PhD tun a 1964 Allah ubangiji ya gafarta mishi to kuma jiya ma muka sake samun labarin rasuwar wani babban malami wanda malamin Malam Albani namu ne Allah ya gafarta musu gaba daya shine Sheikh Al-Allama Ali bin Muhammad Adam Al-Ithiobi mai littafin na sharhin Sahih Muslim Al-Bahr Al-Sajjaj da kuma littafin Zakhiratul Uquba na sharhin sunan Nasa'i ya rasu kuma yanzu yana sharhin Tirmidhi ya wajen mujalladi 10 wani malami ne mausu'i Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta sannan kuma bil munasaba ila yau wannan makon an sanar da wanda aka goce sa zaba a matsayin sabon sarkin Zazzau wanda shine ambassador Ahmad Nuhu Bamali muna fata Allah subhanahu wataala ya sa kai zama alkhairi ga al'umma da addinin mu Allah ya taya shiruku Allah ya sa albarka a ciki to bada bata lokaci ba za mu shiga cikin karatu wannan shine darasi na 166 cikin jerengin darussa wadanda ainihin wato muka yi recording na wannan aji na fasul Sheikh Al-Albani za mu tashi a wannan littafi na Malam Nuruddin Hijr rahimahullah a shafi na 40 inda yake cewa masdaru tartibi tartibul Qur'an al-Karim ina ne madogara game da jeranta ayoyin alqur'ani a ina ne da yake kafa hujja shin sayyidina Usman sun jera su ne kawai a bisa yadda suka ga ya dace musu ko suna da wata hujja ne tawqifiyya malam yace ajma'al ulama usalafan wa khalafan ala anna tartiba ayati suwari tawqifiyyun malamai tunda da kuma daga baya sun hadu rankatakabbin su akan cewa jeren giyar ayoyin da kake ji a cikin alqur'ani yadda ka ji su dinnan alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun da ire-iren su to wannan jeren giyar haka suka zo daga Allah subhanahu wataala tawqif ne ba ra'ayi bane ayi taba'a fi sahabatu amran nabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabbai sun bi umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wajen rubuta wadannan ayoyi wa talaqahu an-nabiyul karim an jibril alayhi salam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan ilimi ne daga malamin sa jibril alayhi salam wala yashtabihu fi dhalika ahadun ba wanda yake kawo wani rikici akan wannan kowa yadda da wannan magana duk wani malami da ya san abin da yake akan wannan tafarkin yake wa fi hadha yaqulu abu ja'far ibn zubair akan haka ne ma abu ja'far al-gharnati ahmad ibn ibrahim ibn zubair wanda aka sani da suna ibn zubair al-gharnati mai littafin al-burhan fi tartib suratul qur'an wanda ya rasu ne shekara ta 708 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamin hadisi ne da tafsiri da nahwu da tarihi da sauran ilmomi a wannan littafi nashi mai suna al-burhan fi tartib suratul qur'an yake cewa tartibul ayati fi suriha waqi'un bi tawqifihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amri jeren giyar ayoyi da akai a cikin surori ya auku ne bisa wato umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ghairi khilafin fi hadha bainal muslimina ba tare da wani sabani ba a cikin wannan a tsakanin musulmai وقال القاضي أبو بكر الباقلاني أبو بكر الباقلاني وتو محمد ابن الطيب ابن محمد البصري الإمام الألام تكنا كمان ذهب يمشكراني كتوى أوحد المتكلمين ومقدم الأصوليين يا يردي غراف ذاد جهمية دم أتزل هذا خوارج ذاد النصيرية دي ان بداية مسردي بس تفرك أبو الحسن الأشعري الله غفر تامسك بعدها الباقلاني ya rusuni shekara ta 402 daga cikin manyan daliban sa akwai sa Abu Ishaq Shirazi malamin usul fiqh din nan shi kuma yake cewa a cikin al-intisar yake cewa tartibul ayati amrun wajibun wa hukmun lazimun jeranta ayoyi al'amari ne na wajibi kuma hukunci ne tabbatacce faqad kana jibrilu yaqulu malaikat jibril alayhi salam ya kasance yakan ce ne da'u ayata kaza fi mawdi'i kaza da san da ya kawo su ayoyi sai ce to ku saka aya din nan kaza a wuri kaza wal ahadith fi isbati at-tawqifi fi tartibil ayati fi suwari kathiratan jiddan kasaratan tafuku hadd at-tawatur tafuku hadd at-tawatur yace ayoyi da hadisi da suka zo akan ayoyin qur'ani da suka zo akan wato sorry hadisan manzo Allah subhanahu wa ta'ala sun tabbatar da cewa jeren giyar ayoyi a cikin surori al'amari ne tawqifi wannan ayoyi wannan hadisi sun fi karfin a kira su da tawaturi sun wuce haddin tawaturi hadisi ne masu yawa kware da gaske wata ja'alu min al-asir isti'aba kuma abu ne mai wahala a iya tattaro su wa hasriha ko kuma a kididdige su lakin na nadhkuru huna amsalatan minha tulki dau ala sani'in nabiy sallallahu alaihi wasallam yace amma ga wasu misalai wanda za su bayyana za su bada haske akan yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana mu'amalanta wannan mas'ala malam yace akhraj al-bukhari al-imam al-bukhari a cikin sahihin sa ya fitar da hadisi an abdullah ibn zubair kala abdullah dan dubare yace qultu li usmana nace wa sayyidina usman a zamanin yana halifa sanda aka tar al-qur'ani nace masa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما كتبتها أو تدعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكاني أولا حديث أبلا تنزبر ينا تنكياني وانا ينا 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 challenging ينا question ينا أينهن تنبيع تنيمان يجب مهي دليلي دم مهي كي سيدنا عثمان zaka bar wannan aya fadin Allah walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayri ikhraj fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna bi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizul hakim wannan ita ce aya ta farko da ta zo akan matsalar cewa matsalar ainihin wato ta kaba cewa wanda suka mutu suka bar mata to matan za su zauna a gida shekara daya kar a fitar da su daga nan in suka fita duk abin da suka je suka yi da rayuwar su wanda yake bai saba wa shari'a ba to babu laifi babu matsala wannan aya sai yace qadnasa khataha al-ayatul ukhra ai daya aya ta shafe ta wacce kenan ita ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashara fa idza balagna ajaluhunna falajuna 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir cewa idan mata aka rasu aka bar su to za su jira wata hudu daga nan in sun kai wannan wata hudu to babu laifi akan su game da abin da suka yi da kansu na aure kar ku ji damuwa dan sun yi aure bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai bada labari ne akan da kuke aikatawa to wannan tabin wasu salaf wasu malamai cikin magabata suna ganin cewa ta share waccan ta farko ko da yake wasu malamai suna ganin ba sharewa bane na ganin a'a ta yi taksisi ne tunda can an ce shekara daya to a cikin shekara dayan nan wata hudu da kwana goma shine na dole ta zauna bayan nan za ta iya ci gaba da zama a gidan mijinta da ya rasu ƴan uwan shi ko ƴaƴan shi su dinga kula da ita har zuwa shekara guda a batta har ta shekara guda dan ba kowace mace ce daga zaran an yi wata hudu da kwana goma nan za ta zama waccan mutuwar ta sake ta ba ko kuma ta samu halin da inda za ta koma ba sai aka ce an yi taksisi abin da yake na dole shine wata hudu da kwana 10 bayan nan ko za ta yi ci gaba da zama har zuwa shekara shine yace falimat ka taktubuha dan me zaka rubuta ta au tad'uha a wani mai riwaya ne ya shakka wato shin yace ne falimat taktubuha me yasa ka rubuta ta ko ya ce mishi falimat tad'uha dan me zaka batta baka goge ta ba a wata riwayan kuma wannan maganar ta ainihin Usman ne cewa ya taktubuha au tad'uha yabna akhi fa inni la ughayyiru shay'an minhu min makanihi ko ka rubuta ko kar ka rubuta ni dai ba zan cire komai ba daga cikin abin da na gani a inda yake wa akhraj muslim ahmad wa muslim haka ne imam ahmad da muslim sun fitar an umar qala umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa ma sa'altu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ban tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba an shay'in akan wani abu babu abin da ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya irin wanda ne mishi ta kwakwab an shay'in akan wani abu aksara mimma sa'altuhu fiye da tambayar da na dinga yi masa anil kalala game da gadan kalala kuma da gadan kalala hatta ta'ana bi usbu'i fi sadri hayyasa hannun shi yadda kikirji na wa kale yace yakfika ayatu sayfi allati fi akhir nisa'i kai umar ayan nan ta wadda ta sauka zamanin bazara a cikin sutun nisa'i ta ishe ka ita ce ayat karin sutun nisa'i fi akhir sutun sai fadan Allah wa yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka wa laysa lahu waladun wa lahu akhun aw ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha waladun fa in kanat ithnatayn falahuma thulthani mimma tarak wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisa'an falizzakari mithlu hadhil unthayaini yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim wannan ayati ce ta karshe a cikin suratul nisa'i to ita ne ake isharar anan wannan hadisin da malai isharar anan ya fi haka yawa a cikin sahih muslim wanda umar yayi hudu bare ta juma'a a karshen rayuwar shi kamar yanda ma'dan ibnu abi talha yake bada labari yake cewa umar dan khattab yayi hudu ba a ranar juma'a sai ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakara nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama wa zakara abubakar sannan yake cewa inni ra'aytuka annadikan nakarani salasa nakarati nayi mafarki naga kaman wani zakara ya sare ni so uku wa inni la urahu illa hudura ajli kuma na fassara cewa wannan mafarkin yana nufin ajali na ya kusa ne sai ya ce wa inna aqwaman ya'murunani an astakhlifa wasu suna cewa kafin na mutu ne sauri na sa wani in ce wani ne bayana khalifa yace wa inna allaha lam yakul li yudayyi adinahu ni ko na san Allah ba zai wulakanta addinansa ba wala khilafatahu kuma Allah ba zai lalatar da halifancin addininsa ba sai Umar yace wala allazi ba'atha bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ba zai lalata addinin musulunci ba fa inna ajila bi amrun idan azali na yazo nan kusa ke fal khilafatu shura baina ha'ula'i sitta alladhina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin ki to na saka wadannan gutane guda shida da Usman da Ali da Talha da Zubairu da Sa'd dan Abi Waqqas da ainihin wato Abdurrahman dan Auf yace na saka su ne wadanda za su zama sorry ban na'am na saka su ne da su zama wato masu shura ahli shura kenan yace na saka su zama ahli shura saboda annabi ya rasu alhalin yayi da su wa inni kad alimtu anna aqwaman yat'anuna fi hadha al-amri yace kuma wallahi na san wasu suna suka game da al'amarin nan ana daraftuhum bi yadi na dake su da hannuna hadhihi al-islami dan su musulunta fa in fa'alu dhalika fa ulaika ada'ullahi in suka ci gaba da makirci musulunci wadannan makiya Allah ne abdullal al-kafaratu dullal kuma inni la ada'u ba'di shay'an ahammu indi min al-kalala to kaji magana yace kuma babu abin da zan bari a bayana wanda yafi damuna fi da al'amarin kalala ma raja'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma raja'atu fil kalala wala aghladhali fi shay'in ma aghladhali fi ban tabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya in kai in kawo in kara tambaya ya rasulullahi me gadan mutumin da ya mutu bai da da bai da uba ya rasulullahi me gadan mutumin da ya mutu bai da da bai da uba yace kuma annabi bai taba tsananta mun magana irin da ya tsananta mun a wannan ba hatta ta'ana bi usbi isbihi fi sadri fa qala ya umara ala takfika ayatu sayf allati fi akhir suratul nisa'i kai umar wai yanzu kai kana nufin wannan aya da ke karshen suratul nisa'i bata ishe ka ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da umar dan khattab radiyallahu anhu a wannan mas'ala to kaji asalin hadisi sai malin yace وأخرج أحمد بالإسناد الثابت عن عثمان بن أبي العاص قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكا أين الإمام أحمد بن حنبل يفتر إسناد تبتتشي لغا عثمان بن أبي العاص كي تشيوا ناكسا تشي أزونا وجمع زن الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه يعني دي كلسة مسيدا ودا إدنش ثم قال سي كي تشيوا أتاني جبريل فأمرني أن أدع هذه الآية في هذا الموضع جبريل يقول يا تشيمني sanya wannan aya a wuri kaza a wuri kaza wata aya ce inna allaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi idhukum la'allakum tadhakkarun yace ila akhiriha zuwa karshen aya wa minha al ahadith allati tukhbiru an ayatin bi mawdi'iha akwai kuma hadisan da zasu dinga baka labarin aya kaza ga wurinta in an fada aya sai a ce ayat da ke farkon sura kaza ko ayat da ke karshen sura kaza ko ayoyi guda kaza a farkon sura kaza kaga duk wannan suna bayanin gurin da ayoyin suke a cikin wannan surori wazalika yushiru bi kauni hadha tartib ma'luman shay'an marfrughan minhu kaga wannan yana bayyana cewa wannan jeren gidan da kake gani ta alqur'ani ta surori da ta ayoyi abin ya sananne wanda an riga an san shi kowa ya sani tun zamanin annabi sahabban shi sallallahu alaihi wasallama wayi hadithu kathira ta'suru al-hasri hadisai ne da dama wanda ba za a kiyaye dake su ba مثل الأحاديث التي في فضل خواتيم البقرة في الصحيحين كما حديث أبو مسعود البدري وندي يقول بياني أكم فللر واتو آيوي ننقو دابيو نكر شام بقرة ينا تكين بخاري دا مسلم دا النبي صلى الله عليه وسلم يتشي من قرأ به ما في ليلة كفتاه وندي يكرنت آمن الرسول زوا كرشي أدريتو سنودا تمشي أكم مني أنشي كيام الليلي an ce sun wada ta mushi akan karanta wani abu mai yawa alqur'ani an ce sun ga wada ta mushi daga kare shi daga duk wani sharri ko daga sharrin shaydan duk dai wannan sa daga cikin fasarar da aka bayar warisu fadli man hafiza ashar ayatin min awwal suratul kahfi da kuma hadisin abu darda'i wanda ke cikin sahih muslim gashi ma ya ambata cewa man hafiza ashar ayatin min awwal suratul kahfi kan asab usima min ad-dajjal za a tsare shi daga dujal idan dujal ya zo duniya ba zai iya cutar da shi ba koda ya mutu yana cikin kabarin shi ba zai cutar da shi ba daga fadin Allah alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja hazuwa fadin shi id awal fityatu ila alkafi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wannan ayoyi 10 kenan na farko kaga an fadi mahallin su wa fi riwayatin al-ashr al-awakhir min suratul kahfi wa ta riwaya kuma kace goman karshe wa min dalika al-ahadith al-kathira al-mutadafira fi qira'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam suwar al-qur'an da kuma ainihin hadisi da suka zo daban-daban akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sura kaza al-qur'ani ya karanta baqara ya karanta ali imran ya karanta nisa'i ya karanta suratul sa'd ya karanta al-ataka hadisi ghashiya ya karanta sabbi sura rabbikal a'la ya karanta suratin dinnan suratul kaf a sallar idi ya karanta suratu juma'a da munafiqun a sallar juma'a kaga duk wannan yana karanta sai da tartibin da aka sani na ayoyi wadannan hadisan yace suna nan wa ghairi zalika mimma yas'ubu 'adduhu wa ihsa'u wanda yayi yawa ba za a iya tantancewa ba yayi yawa muna ganin murmubar wannan iyanan mun sai mu tashi akan tartibu suwarul Qur'an yanda ya gama mana magana akan tartibu ayatul Qur'an ina fata mun gane wannan saboda muna da tabawa ne sai mu koma littafi na gaba shine madkhalun ila maqasid ash-shari'a na Dr. Ahmad Ar-Raisuni da zamu tashi inda malam yake cewa a shafi na 77 yace al-faslu ath-thani jalabul maslaha wa dar'ul mafsada jawo abu mai amfani da tunkuda abu mai barna daga cikin maqasid min a'zami maqasid ash-shari'a daga cikin manyan manufofin shari'ar musulunci akwai samar da duk wani abu na amfani da kore duk wani abu na barna wanda zai kawo damuwa yace taqaddama ma yakfi min at-tasrihi wat-tawdihi an kauni shari'ati mu'allala, bayani ya gabatu wanda ya isa ya wadatar akan bayani akan cewa shari'a tana zuwa da illa, illa anan wato dalilin da yasa aka kafa hukunci kaza. Wataqaddamat isharatun mutakarrira ila annaha mu'allala bijalbil masalih, bijalbil masalihi wa dar'il mafasid. Kuma an yi bayani wanda ya wadatar akan cewa a cikin shari'a akwai bayani akan ainihin wato jalbul masalih, kawo maslaha, wa dar'ul mafasid, da kuma tunkuɗe barna. Cewa shari'ar musulunci abinda ke cikin ta, duk abinda ke cikin ta shine kokarin kawo abinda zai amfani dan adam a duniyarsa da lahirarsa, da kuma tsiratar da shi akan daga abinda zai cutar da shi a duniyarsa da lahirarsa. Wannan shine maqasid din da ake magana din, manufar shari'ar musulunci din. Yace wa lihaza da aba ulama'una ala تلخيص مقاصد الشريعة في كلمة جامعة هي. دن هكا أكسام معلمم سن تفأكن تكي تبياني أكن يدرا تكي تبياني أكن إشو نا من بشرا مسلم تزواغ أكن وتكلم متتر بياني سيسي جلب المصالح وضرء المفاسد. جاو أنفاني تكون كتب الله وقد يقتصرون على التعبير بجلب المصالح. Wani lokaci sukan tsayawa kawai su ce a jawo ma amfanin kadai ba tare da sun ambaci ɗayan bangaren ba, aure ayatul maslaha, ko su ce kulawa da abin da zai zama maslaha, abin da zai zama mai amfani. Walaysa hadha minhum mujarrad istinbat wa istiqra, wannan abin da suke faɗa ba wai kawai istinbati ne nasu da kuma zurfin karatu kadai ba. Litafasilil ahkami shari'a, wai zurfin istiqra'i kaiwa da kawowan karatu ne a cikin dalilai na dalla-dalla na shari'a ba. Wa asariha, ko cikin asar na shari'a ba. Fi hibzi masalihil khalq, wanda suka zo game da kiyaye maslahar al'umma. Wa innama sanaduhum, madogararsu bil idafati ila listinbati wal istiqra, bayan zurfin karatu din akwai nususun sarihatun fit ta'lil bil maslahati wal mafsada, akwai nassoshi da suka bu karara suka ambaci amfani da jawo shi, suka ambaci barna da tunkuɗe ta, ba wai zakula zakulan kadai bane. An yi zakula zakulan ma, amma akwai nassoshi sariha shine zai kawo mana wasu daga cikin su. Yake cewa min ha qauluhu ta'ala mukhatiban anbiya'ahu wa rusula, daga ciki akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da annabawa da manzanni, yake cewa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan, ya ku manzanni ku ci daga abu mai kyau kuma ku aikata, wa'malu amalan salihan. Duk da yake yayi ta'abiri da cewa mukhatiban anbiya'ahu, kamar ya karkata daga fasara da ke ganin cewa wannan ana magana ne da annabawa duka, don haka ana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ana fadan cewa su ma annabawa a baya duk haka suke. Wasu malaman kuma suna gani al-khitabu huna lir-rasul, wannan buzancin da manzo Allah yake kawai ana so ne ya ce ya ayyuhar rasul, sai aka kamba ma abun. Kamar yadda misali Larabawa sukan fada haka, Qur'ani yazo da irin alladhina qala lahumun nasu innan nasa, alladhina qala lahumun nasu, wannan annasun da yayi magana mutum daya ne shine Nu'aym ibn Mas'udin, kamar yadda tabbata a tarihanci. Sai kuma a ce alladhina qala lahumur rajul, sai aka ce alladhina qala lahumun nasu, kamar yadda kuma a Hausa aka ce ai mutane suna kaza, sai zama kuma hala wani mutum daya kake ishara shi yayi wannan abu, kuka ce ka wallahi matan yanzu sai a hankali, kuma hala wata mace ce kwaya daya. Kamar yadda mutum yana gaisawa da sarkai sai gaja ce su babu sun fito lafiya, sannun ku da fitowa, ko mutum ɗaya ne kawai. To irin haka yana faruwa a yare. To al-muhimmu anan shine kaga an umarce su da su ci at-tayyibat, kaga maslaha kenan, abu mai kyau kenan. Wa'malu salihan, ai wa'malu amalan salihan, haka fadin Allah da yace ku qala ta'ala walaqad atina dauda minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wa tayru wa alanna lahu al-hadid an i'mal sabighatin wa qaddir sirsardi wa 'amalu saliha inni bima ta'maluna basir. Allah yace walaqad atina dauda minna fadla, hakika mun baiwa annabi dauda alaihi salamu falala daga gare mu. Ya jibalu, ya ku duwatsu, awbi ma'ahu, ku dinsina tare da shi, wa tayr, da kuma ku tsuntsaye duka ku bi shi, wa alanna lahu alhadid, kuma mun narka masa mun saukaka mishi karfi yana iya laƙwaiƙwai karfi radda yake so karfi ya zama layyinul ahannishi an'imal sabirat muka ce da shi ka sana'antar kai sana'ar kai manufacturing sabiratin ay duru'an kamilatin wato sulki riga ta karfe da ake tare yaki da ita wa qaddir fi sardi kuma kai lissafin yadda ya kamata kai ramuka riga wato kada a yi ta da nauyi yadda za ta ba sojan da ya saka ta wahalar tafiya kada a yi ta kuma sharashara yadda kuma ba ta kara komai ba a yi ta daidai wa daida wa amalu saliha ay wa amalu amalan saliha innabi ma ta'maluna basir kaga an umarce shi da yi abubuwa wanda za su zama abubuwan amfani da kuma kariya daga barna ko shar ko fasadi وقد جاء هذا الامر بالعمل الصالح مقرونا بنوع خاص منه انا سامو wannan umarni na aikata abu mai kyau yazo akan wani nau'i daga cikin abubuwa masu kyau sanannu wa huwa al-amal as-sina'i al-muta al-mu'tamad ala ilana al-hadid wa taysir al-istifadah minhu shine wanda kamar yadda yazo anan wato bayani akan an saukaka mishi karfe kuma an bashi dama yi amfani da karfe dan samun abin da za a samu fa'ida Allah sa same karfe kuma an bashi dama ya sarrafa shi yadda sarrafa za ta haifar da fa'ida waja ala lisan shu'aib sannan yazo akan bayani akan labarin annabi shu'aib alaihi salam Allah yake cewa in uridu illa al-islaha mastata'tu annabi shu'aib yake cewa ni fa abin da nake nema ba abinda nake ne fata in banda kokarin kawo gyara iya iyawata wa shu'aibun alaihi salam inma yarfa'u shi'aran rafa'ahu jami'ur rusul wa mu'addahu as-sa'yu ila aqsa ma yastati'u min al-islahi wal masalih shi shu'aibu ya daga tuta ne irin tutar da annabawa da suka gabace shi suka daga dukkanin annabawa sun daga sun daga tuta ne ta cewa kokarin kawo gyara da maslaha iyaka iya wasu to kaji wannan misalan da yabuka sai ce wa amma darul mafasid ka ku ga ta bangaren tun kude mafsada faqad jaa aidan fi adidin min al ayati yazo ta cikin ayoyi mabambanta mufradatan taratan wani lokaci ambaci mafsada ita kadai wa makrunan ma'a da'wati ila jalbil masalih taratan wani lokaci kuma ambaci wato kira zuwa ga samar da maslaha da tarta ukhra wani lokaci fa qala ta'ala Allah yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna a bayan kasa bayan an gyara ta kar ku zo ku samu wuri ya gyaru ku gyara kar ka zo ka samu gari ana zaman lafiya kawo barna kar ka zo ka samu mutane suna cikin zaman alherin su ka musu shari wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa qawlu da kuma fadan Allah wa qala musa li akhi harun harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabil al mufsidin annabi musa alayhi salam yace wa dan uwan shi annabi haruna ka maye mini gurbi na a cikin al'ummata kuma kar ka yi barna ka gyara kar ka bi hanya ta barnata ila gari zalika min al ayati al kathirati jiddan malam yace da kuma dai ayoyi ire-iren waɗannan masu yawa kwarai da gaske allati nassat ala anna maqasid al anbiya ayoyin da suka faɗa ƙarar suka nuna cewa manufar annabawa muqawamatul fasadi shine gwagwarmaya da kokarin kayar da barna wal mufsidina da gwagwarmaya da kokarin kayar da mabarnata wa ri'ayatul masalih da kuma kokarin kulawa da abin da zai zama mai kyau mai nagarta masalihil ibadi abin da zai zama mai kyau kuma ya taimaki bayi wajen samun nagarta wa hifziha ala akmali wajhi da kuma kiyaye maslahan nan bayan an samar da ita ay maintain dinta a bisa fuska mafi cika ila ayatin ukhra da dai wasu ayoyi daban tambahu salihina wanda suke yaban mutanen kirki kamar ta yadda muka jada zuwa a cikin ulumul qur'an inna allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi idhkum la'allakum tadhakkarun kaga ita ma tana magana akan kyawawan ayyuka da hani daga munana wato kawo maslaha da tun kuɗe balla haka hani da aka yi game da shan giya tun daga fadin cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manasi'u lin nas kaga shi ma nan zalbul masalih ne da darul mafasid ga sun nan dai burjik ba za su kirgu ba yace wa tawaddin wa tawa wa nam wasalihina tamdahu salihina wal muslihina wa'ayin da suke yaban nagarta da masu kawo gyara nagartattun mutane da kuma mutane masu kawo kokarin kawo gyara a cikin mutane wa fi'ilis salihati tana yaban aiki nagari wa tadhummu al fasada tana kuma zargin ayin da suke zargin barna wal mufsidina da mabarnata wa tatawaddu al fasadi bisu'il aqiba kuma ana yin mummunan alkawari ga barna cewa za ta gamu da Allah za ta samu mummunan karshi fi dunya wal akhirah anan duniya da lahira yaqulu al imam muhammad ibn tahir ibn ashur mala ibn ashur mai tafsiri a cikin tafsirin shi maqasid ash-shari'a al-islamiyya yake cewa fa hadhihi adillatun sarihatun kulliyatun wadannan dalilai ne wanda suke da bayani karara dunkulallin dalilai dallat ala anna maqsad ash-shari'a al-islah wanda suke nuni izuwa ga cewa manufar shari'a shine kawo gyara wa izalatul fasadi da kuma kawar da barna wa nahawha da makamancin wa zalika tasarifu amalin nasi wannan kuma shine wato jujjuyawan al'amuran ayyukan mutane wa min umumi hadhihi al-adilla daga cikin umumin waɗannan dalilai wa nahawha da makamantan su hasala lana yaqinu daga waɗannan dalilan da wasu su ne muka samu yaqini bi anna shari'ata mutatallibatun li jalbil masalih wa dar'il mafasid cewa shari'a tana neman mu da mu dinga kokarin kawo abu na maslaha da kuma tunkuɗe abu wanda yake na barna wa atabarna hadha qa'idatan kulliyatan fi shari'a daga nan ne kuma muka dauki wannan a matsayin ka'ida gamammiya wanda ake binta ake aiki da ita a cikin shari'ar musulunci duk inda aka zo bada fatawa to wajibi ne a kula da wannan maslaha din a kuma kula da wannan mafsada din ka'ida ce amma min alqawaid alkulliya almu'tabara fi alfatwa wa ilqa'id dars abun shafi shari'a ana kula da wannan ka'ida ba a wasa da ita wallahu ta'ala alam to wannan kiran sai mu tsallaka littafi na uku shine min usulul fiqh ala manhaj ahlul hadith na malam zakariya ibnu gulam qadir al-bakistani zamu tashi a shafi na 44 inda malam yake cewa alqaidatu thalifatu 10 ka'ida ta 13 al-ahkamu allati waradat fil adillati mutlaqatan la yajuzu tahriruha malam yace ka'ida ita ce hukuncen da suka zo a cikin wasu dalilai aka sake su to babu bai kyautuwa ba daidai bane bai halasta a takaita su wani kawai yayi musu iyaka bayan sun zo a saki qala shaykhul islam fi majmu'ul fatawa ibn timiya cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 19 yake cewa fa ma atlaqahu allah min al-asma abinda allah ya sake shi sake babu kaidi daga sunaye wa allaqa bihi al-ahkama kuma yadda ta wasu kunce da wannan sunaye min al-amri wan nahyi kaman umarni da hayi da hani والتحليل والتحريم بأينهم أمرني نحلستاوا كو حرمتاوا لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله بحلستا دواني يقيده ونن أينهم حكمتهم سينا دوان الدليل دقى الله دقى منزان الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك اسم الماء ابن تيمية يقول دقى سكاكا كويسونا أبن دقى كتما الماء روا وان دقى سككي روا mutlaqun fil kitabi was sunna haka ake ambatan shi a cikin alqur'ani da sunna walam yuqassimhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila qismaini annabi bai kasa shi zuwa gida biyu ya ce akwai tahurun wa ghairu tahurin indai sunan shi ruwa mutlaqin suna to ruwa kawai hada taqsimu mukhalifu lil kitabi was sunna wannan rabawa in jibin tabiya ce ya saba alqur'ani da sunna sai dai an ce ruwan kaza amma indai sunan shi ruwa to asalin shi tarki wa min dalika ismul hayd da gaskiya bin tabiya ce akwai sunan haida allaka allah bihi ahkaman mutaaddidatan fil kitabi was sunna akwai kunce da dama ya sallaka an mahid kul huwa adhan fa atadil nisaa min mahid wala taqrabu huna tayatu huna kaza kaza gashi nan maganan haida maganan guje musu babu sallah babu tarawa maganar saki maganar kaza duk an ambata game da haida to waɗannan hukuncin da aka danganta su da haida wa lam yuqaddar la aqallahu qadr la aqallahu wala aktharu Allah bai bayanin cewa mafi karancin haila shine kaza da mafi yawan haila shine kaza ba wala tuhra bainal haidatayn ko ba ai bayanin wato tsarki tsakanin haila da haila ga tsawon shi ba ma umumi bal wal ummati bidhalika, tare cewa wannan mas'ala ce da ta shafi kowa tunda akai duniya har ta tashi kiyama ta shafi kowa da ihtiyajin ilai saboda bukatar da yan adam suke shi zuwa ga wannan. Summa qala, sannan sai ibn Taymiyyah yake cewa wallahu wa rasuluhu allaka alqasra, haka nan Allah da manzansa sun rataye qasru ta kaita sallah ta azhar da al'asr da isha ga matafi wal fitra da sharruwa ga mai azumi bi musamma safari da duk abin da za a kira da sunan tafiya da wanda yake da sunan traveling tafiya matafi walam yuhda yuhdahu bi masafatin wala farraqa baina tawilin wa qasir, ba a iyakance da wani nisa wani distance a ce sai kilometer kaza ko mil kaza ba, ba a iyakance wannan ba, kawai da abin da yake da sunan tafiya wanda bisa al'ada mutum zai guzuri zai bangari zai dawo yana shiri zai yana lissafin kaza zai ban kwana da mutanen shi yana ji a jikin shi cewa matafi ne, to duk abin da ya amsa wannan sunan sunan shi tafiya a al'adance sunan shi tafiya a shar'ance to za a yi kasaru kuma za a yi shan azumi ga wanda ya so. Wala lahu fil lughati masafatun muhaddada mahduda, sannan a harshen Larabci ma babu wata masafa take wato babu distance da za a ce sai ya kai nisan kaza sannan ake cewa tafiya. Fa kullu ma yusammihi ahlul lugha safaran fa innahu yajuzu fihi alqasr, duk abinda masana Larabci suke masana yaren da ake magana da shi suke ganin shi a matsayin qasru to qasru ne, amin suke magana a matsayin safaru tafiya to ya halasta ai qasru, ya halasta kuma ka sha ruwa in kana azumi ka rama daga baya wan kuma kana min kuma ridan wala safarin kenan kama dalla alaihi alkitabu wassunna kama da alqur'ani da sunna suka nuna. Intaha magana Ibn Taymiyyah da aka dauko ta kare, sai malam ya kada cewa alqaidatur rabi'a ashara, qa'ida ta 14 al'ayanul mazkura fi dalili la yulhaqu biha ma lam yuzkar fi dalil, ayan abubuwan da aka ayyana su aka ce da kaza da kaza da kaza a cikin wani dalili a cikin aya ko hadisi to la yulhaqu biha, ba a riskar da wani abu da ake ganin yayi kama da su a ce to ana ganin a ƙara kaza a ciki shi ma ai jinsin su ne ko dangin su ne malam yuzkar fi dalili, matakan ba a mace shi a cikin dalilin nan ba. Al aslu fil ayan al mazkura fi dalilin ma annaha muradatu wa maqsudatu li dhatiha fala yulhaqu biha ghayruha, abinda yake shine asali game da abubuwan da aka ambata a cikin wani dalili to su ake nufi su shari'a ta kudirci a matsayin a karankin kansu to kar a jona su da wani. Wala yuqalu annaha kharajat makhrajal galibi, kada wani ya ce ai an baci abinda yafi galabaita ne wala alhasar cewa ba hasar bane illa bi dalilin yadullu ala annaha kharajat makhrajal galib, sai an samu dalilin da yake tabbatar da cewa eh an ambata ne saboda su ne gama gari. Wa kazalika la yuqalu, kuma kar a ce inna ta'ayinaha innama huwa litanbihi ala ghayriha illa idha jaa dalilun yadullu ala zalika, kar kuma a ce eh an ambace su ne dan a fadakar akan su da ire-iren su sai in akwai dalilin da ke nuna haka. Misalu ina misalin wannan malaka hadisa bi Musa wa Mu'adh bin Jabal anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lahum hina arsalahuma ila al-yaman, annabi sallallahu alaihi wa sallam sun da ya aika Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu da Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda shi ma ya aike su zuwa kasar Yaman karbo zakka, sai ya ce musu la ta'khudha fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a, kar ku sake ku an shi zakka sai daga cikin waɗannan irin dangin abinci guda hudu ash-sha'ir wal-hinta waz-zabib wat-tamr, yace da sha'ir da alkama da zabibi da dabino. Wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Ash-Shaykh al-Albani ya inganta shi a cikin Riwayatul Galib nan ba hadisi na 801 al-Baihaqi ya fito da shi a cikin sunan da shi da wasu malamai. Fa fi hadha al-hadith takhsis az-zakati bi arba'ati ashya'in, kaga wannan hadisin ya kebance zakkan kayan noma da abubuwan nan guda hudu kadai mimma yakhruju min al-ardi, daga abubuwan da ke fita daga kasa. Fala yulhaqu biha ghayruha, kar a kara da wani duk abinda ba wannan ba to kar a kara. Na wata mun gane wannan jama'a. Qala Abu Ubaidin fi Kitab al-Amwal, al-Imam Abu Ubaidin al-Qasim ibn Sallam a cikin Kitab al-Amwal shafi na 570 yake cewa illa anna alladhi akhtaru, ni abinda nake zaba daga zantukan nan din zalika daga cikin zantukan nan, baya kawo zantuka tun daga Hanafiya masu cewa komai da kasa take bunkurawa mabunkura kasa gaba kidaya sori duk abinda kasa take jannatin ma'rushatin wa ghayr ma'rushatin haka suke cewa,
duka koma me a fitar mishi da kuma wanda suke takaituwa akan cewa sai abin da yake iya ajiwa tsawon wata shi da kaman malikiya kenan da kuma wadanda suke suka ce za a yi kiyasi menene asalin abincin mutanen gari duk abin da suke dauka shi madan shine mayuqtatu alaihi abin da ake rayuwa akai to a mai zakka to kuma sai ahlul hadith masu wannan hujja daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu kuma Allah ya ce fa inta nazatun fi shay'in farduhu ila Allahi war rasuli to yanzu an yi munaza'a din me ya abin yi shine a mayar zuwa ga Allah da manzon sa to me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce wa mata kuma rasulu fakhudhu kuma na hako an ufanta huku to ga abin da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yake illa anna allazi akhtaru min dalika in ja Abu Ubaidin al-ittiba'u li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ni shi na zaba cewa annahu la sadaqata illa fi hadhihi al-asnaf al-arba'ati allati samaha babu zakka sai akan waɗannan abubuwa guda hudu da aka ambata wasannaha ma rasulullahi ma qaulin man qalahu min as-sahabati kuma ina bin wannan magana na biyo baya da irin zancen wanda suka fara haka cikin sahabbai da tabi'ai thumma ikhtiyaru ibnu abi layla wannan kuma shine fatawa ibnu abi layla wa sufyan da sufyan iyawo suka zabi wannan zance wazalika anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina khassa hadhihi bisadaqati wa arada amma siwaha domin ko a san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi waɗannan yace su da a bada zakka ya kau da kai daga sauran kad kana ya'lamu anna lin-nasi amwalan mimma takhrujul ard ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa mutane suna da wasu nau'o'i na dukiya na kayan noma waɗanda ƙasa ke fitarwa banda waɗannan fa kana tarkuhu zalika indana afwan minhu haka da ya bari dinnan yayi haka ne dan rangwame ka afuhi an sadaqatil khayli war raqiq kuma yadda ya kau da kai bai an shi zakkar doki da bayi ba kuma dukiya ce su ba wa innama yuhtaju ila an-nadhri wat-tashbihi wat-tamthili idha lam tujad sunnatun qa'ima yace za a buƙaci ne zuwa ga nazari da kamantakekeniya da kiyasi inda a ce babu sunna tsayayya yanzu an samu sunna tabbatacciya fa idha wujidat as-sunna lazima an-nasu ittiba'uha idan aka samu sunna lazima an-nasu ittiba'uha ya lazimci mutane su bi wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar su hada ta da wani abu ko menene kar su mai shirka a wajen muta ba zamu saurara anan insha Allah saboda kure lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.